بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan safiya ta wannan rana ta Lahadi yau muna 16 ga watan Zulqa'ada shekarar hijira 1446 wanda da bakwai kai ko da bakwai ne ko da shida da bakwai shekara ta 1447 wanda ya dace da lissafin 13 ga watan Mayu 2026 daga wannan masallaci nawa ga wata uku ga wata kasa ta rikicewa uku ga watan Mayu 2026 April kuma to uku ga watan Mayu 2026 daga wannan masallaci mai suna Jami'u Muhammad Al-Amin anan Bidawa cikin garin Azare a jihar Bauchi a yau insha Allah za mu yi daura cikin jerin gwanan daurorin tsare-tsaren da aka kira da suna Majalisun Nawabik wanda ita ce karo na 6 ko littafin da za a yi a wannan karo shine Al-Muqiba littafin Al-Muqiba wallafin Al-Hafiz Al-Mu'arrikh Shamsuddin أبي عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان الذهبي الإمام الذهبي يا رسول الشكرة تقريبا كوي دا 40 دا تقوص ما يهجر مزا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وانا لتافي أتكم فن علم حديثي كنا علم الحديث رواية ودراية عفوا وتو مصطلح الحديث كابو مشيكا تكلم تافون أكوي تكتشير مقدمة ta shafi abubuwa kamar guda uku abu na farko babu shakka daliban ilimi da masu karantawa da masu da'awa suna da buƙatar ko dan yaye ne su samu nasibi a cikin ilimin hadisi ilmul hadis na diraya sanin kanikanci da take-taken malaman hadisi da yadda suke mu'amala da abubuwa ko da a ƙarshe yana da wahala mutum ya zama malamin hadisi yana da wahala ƙwarai da gaske wannan ba wai habbada mutane ne ko karya musu gwiwa ba amma faɗin haƙiƙa ne yana da matuƙar wahala mutum ya iya zama malamin hadisi a matakin su irin waɗannan malaman amma ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu ba a bari gaba ɗaya kuma alal aqal idan ka san yadda suke yin abubuwan su zaka yi appreciating zaka yaba wa aikinsu kuma zaka san darajar su da mutuncinsu kuma ko ba komai zaka samu ladan wannan hidima domin daga cikin abin da ake samun lada a cikin sa na hidimar ilimi shine kokarin fahimtar sa bibiyar ilimi idan ka yi da ikhlasi zaka samu lada domin yana daga cikin matakin talabul ilmi shi kanshi mujarradin zama a cikin daliban ilimi kamar haka kamar yadda muka sani hadisai suna nuna cewa mala'iku suna ɗaukan rahoton waɗanda suka zauna suna kai wa Allah wannan rahoton kuma Allah madaukakin sarki yana yin albishir da rahama da gafara Allah ka samu a ciki saboda haka koyan ilimin hadisi ga duk wanda yake so yayi mu'amala da alqabayil ilmiya dole ko da a mataki ne na irin wannan mataki na ƙasa na samun wani introductory knowledge ko general introduction akan abin da ya shafi ilimin hadisi wannan yasa aka ce bari a duba wani littafi kankani daga cikin kananan littafai a karantar da shi kuma zaben littafi da yake irin wannan yana da kamar akwai wani albarka da ake nema aka dauki littafin manyan malamai ita kanta darajar malamin da ya littafin wani abu ne da zai sa ka dauki abin da muhimmanci daga cewa malami bijimin malami kamar wannan kuma ya rubuta littafi karami dan matakin farko, yana nuna muhimmancin abu. Na biyu, wannan littafi na Al-Muqira an mishi bugu mabambanta, mun yi kokarin mu samu bugu wanda yake wato mai kyau, kuma sai hannunmu ya auka kan wannan bugu na Malam Ahmad Ibn Shihab, wanda ya haɗa nusohoki mabambanta da ya samu, wanda suka yi taƙi littafin a baya ba su samu ba. Ya samu nusohoki daga ƙasashen Turawa, daga Escorial a ƙasar abin nan kenan Spaniya, da kuma wato National Library na ƙasar Faransa. Wasu nusohoki ajiyayyu a wajen ya samu su ya yi muƙarana, da haka ya fitar da nuska mai kyau sosai gwargwadon iyawarsa. Yana da kyau duk sanda kai karatu ka nemi nuska wacce ke mai kyau, ko kuma take da ƙarancin kurakurai. To wannan tana daga cikin nuskoki wanda suke ba laifi insha Allah. Ya kamata mu dan yi bayani akan wane ne Imam Adh-Dhahabi. Takaitaccen bayani wanda ba zai gamsar ba, amma dai zai dan rage matsala. Saboda karatu akan Imam Adh-Dhahabi karatu ne mai faɗi, malami ne babba daga cikin manyan malami. Akwai Professor Bashar Ma'ruf Awad, mutumin ƙasar Iraki, wanda har yanzu yana raye, yana da littafi musamman wanda thesis ɗin shi ne na PhD, Adh-Dhahabi wa Kitabuhu Tarikhul Islam, mujalladi biyu ne. Kaga wannan za ka karanta shi, za ka yi a kamar wata uku kana karantawa. To an ne zaka ga ka rayu da malamin, ko ka san shi gwargwadon hali. Domin shi wannan malami Bashar ya yi bincike mai tsayi a cikin littafin Imam Adh-Dhahabi, ya yi tahqiqin turaf ɗin shi da yawa. Kuma ga waɗanda suke suna mu'amala da social media, idan ka je har a YouTube zaka ga lakcocin da ya yi, akwai lakcar da ya yi musamman ta wajen awa biyu akan Adh-Dhahabi, ko kuma tarihu, ko siratul Imam Adh-Dhahabi, wani abu makamancin haka. Idan ka saka zaka gani wajen awa biyu da aka gaice shi musamman daga Iraki, ya tafi wata ƙasa ya je gabatar da wannan lakcar, za ka samu fa'ida sosai a ciki. Wasu malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce a kai. Sunan shi Muhammad Ibn Ahmad Ibn Uthman Ibn Qaymaz. Za ka yi zuwa shafi na tara, za ka ga wata takaitacciyar wato tarjama da ya kawo, za mu karanta ta sai mu ɗan yi ta'liki a kai. Sunan shi kenan Malam Muhammad ɗan Ahmad ɗan Uthman. Muhammadu baban shi Ahmad, kakan shi Uthman, baban kakan shi Qaymaz Ibn Abdullahi Turkumaniyul Asl Al-Fariqi thumma Dimashqi, Al-Hafidhu Abu Abdullah Shamsuddin Adh-Dhahabi. Malam baban Abdullahi ana mishi laƙabi da Shamsuddin. A waɗancan zamanin irin wannan laƙuba sun shahara a cikin mutane, da su ake kiran malamai Shamsuddin, Nuruddin, Taqiyuddin da ire-irensu. Wasu malamai suna ganin makruhi ne, kamar yadda a yanzu laƙuba da dama sun shahara ana kiran malamai da su, kuma wasu suna ganin makruhi ne. Doctor, Professor, Sheikh, Gwani, wane ne, yanzu suma sun shahara, kuma wasu suna ganin makruhai ne. To ya kai iya da su. Akwai babban malami Bakar Abu Zain, har littafi ya yi Tagribul Alqab Al-Ilmiyya, yana Allah wadarai da waɗannan laƙuba na ilimi da aka canza daga Sheikh, daga Hafid, daga Muƙuri, daga Allama, zuwa Profeso, zuwa Doctor, zuwa kaza da kaza da kaza. Littafi juz'i haka ƙanƙani, amma dole haka za a faɗa. Shi ana kiran shi da suna Shamsuddin Adh-Dhahabi, wato mai sana'ar buga zinariya, saboda sana'ar gidansu kenan. Da ana cewa Ibn Adh-Dhahabi, ɗan gidan mai sai da zinari, sai aka dawo ma ana ce mishi Adh-Dhahabi ɗin. Wannan shi ne sunan shi. Asalin shi Turkumani ne, wato jinsin su kenan. Sannan ya zauna garin Dimashqa a ƙasar Siriya, anan ya rayu. An haife shi Al-Imam Adh-Dhahabi a watan Rabi'un al-Akhir, shekara ta 673 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Safun kalandar Gregory ya dace da 5 ga watan Oktoba 1274. 5 ga watan Oktoba 1274, Al-Safun Gregory. Akwai wata al'ada da suke a wancan zamanin, shine da zarar an haifi yaro tun yana ƙarami, sai a ta zuwa gun malamai ana roƙon su ko ana ba su ana neman agaji cewa su mai ijaza. Mun san ijaza ko shine in ce maka littafi na kaza da na rubuta na baka dama ka je ka karanta da shi da ban koya maka shine al ijaza. Da can malami ba sa san wannan, amma daga baya an zo ana karba wannan wata mas'ala ce ga abokanta. Tun yana karami dan jariri akwai wasu mutane da suka shiga gaba yana yaro karami aka mishi ijaza, yana da ijaza ta ku guda 100 ijazat iri daban-daban aka yi ta yi mishi iri daban-daban. Daga ciki akwai Ahmad ibn Abil Khair ya mishi ijaza, akwai ibn Darji, akwai ibn Allan, akwai ibn Abil Yusr, akwai ibn Abi Umar, akwai Al-Fakhru Ali wa jam'un jam'un da tarin mutane da yawa. Al-Imam Adh-Dhahabi idan ka kuma littafin sa Al-Mu'jamul Mukhtas bi Shuyukh zaka ga ya ambaci cewa yayi karatu a gun sama da malami 1000, akwai kuma sama da malami 300 da suka mai ijaza. To daga cikin su guda 100 ko sama da haka tun yana dan yaro, a cikin malaman shi din nan guda 1000 akwai wajen guda 300 kuma mata ne. Saboda wato ka gane irin kulafuci da jarabar san karatu irin na mutanen da duk inda suka je da su samu karatu sai sun shiga sun je sun samu. To har da mata, wasu ma matan aure ne, sai an je an yi magana da mijinsu a shiga cikin gidan ya zauna a gaban mijinta bashi riwaya da za ta bashi yayi godiya ya tashi. Duk anan suke ta kwasan wannan ilimi. Yana da ma'ajin guda uku, akwai al-mu'jamul kabir, akwai al-mu'jamul saghir, akwai al-mu'jamul mukhtas bi shuyukh. Wannan mu'jamul mukhtas bi shuyukh malaman da yake tarihi a ciki kawai waɗanda suka koya mai karatu ne. Al-mu'jamul kabir kuma malaman zamanin su duka, duk malamin da yayi zamani da shi. Al-mu'jamul saghir kuma malaman garin su kawai, koda ba su koya mai karatu ba, ina fata mun gane. Daga cikin alkhairin da Allah ya yi ma Imam Adh-Dhahabi shine mafi yawan littafansa sun tsira akwai su, wato ba su halaka ba. Kamar da shi Bashar Awad yake faɗa cewa ya lissafa littafin Imam Adh-Dhahabi sama da littafi 3000, sama da littafi 3000 kuma duk akwai su, koda ba a buga su ba, to galibi an san inda suke, an san mahfudat ɗin. Za mu faɗi wasu daga cikinsu. A zamanin wani sarki da ake ce ma wanda shine farkon halifan daular Uthmaniya, mu kiyaye ba farkon sultan ba, a daular Uthmaniya ta ƙasar Turkiya, da tana da asalinta daula ce kawai ta wata ƙabila, daga baya ta yi girma har ta zama sultana, ta zama gwamnati mai zaman kanta a zamanin Orhan ibn Uthman. Daga baya kuma akwai wanda ake ce mishi Salim al-Awwal, shine ya ci nasara akan daular Mamalik ta ƙasar Masar a shekara ta 992, bayan shekara 11 da rasuwar al-Imamu Asyuti kenan. Idan ka lissafa a lissafin Boko, lissafin Grigori, zai kama shekara ta 1500 da shekara 17. Wani shahararren yaƙi da aka yi, sarakunan daular Uthmaniya suka ci nasara akan daular Mamalik, suka rusa ta, suka kwace Masar a hannunsu. To a lokacin sun yi wa musulunci wani ta'adi, jiragen ruwa suka cika da littattafai a maktabat da masajid da khaza'in na gidajen malamai da auqaf na littattafai da aka yi a ƙasar Masar waɗanda ba za su kirgu ba, littattafai na Torah na sama da shekara 500, ya subhanallah, suka dinga kwashe su suna zubawa a jiragen ruwa, za su tafi da su ƙasar Istanbul inda gwamnatinsu take. Allah cikin ikonsa waɗannan jirage suka yi haɗari, suka nutse a cikin teku na Barul Abil Mutawassit, wanda kamar jirgi guda uku manyan jirage suna makare ne da littattafai kawai. Wannan ba ƙaramin musiba ba ce ga dole musulunci. Har yanzu ana labarin duk wanda ya san darajar littafi, muna tare da Liberian Gatawala Dr. Aliyu tana da nake so da kuka zaɓe shi malami mutum ne na Zaria yana aiki a nan ga dauko shine librarian din su malam barka da zuwa na san zai fi kowa jin wannan damuwa so wannan littafan sun halaka gaba daya in banda abin da ya tsira wanda dama ana da nuskoki a wasu waje to daga ciki akwai littafin Imam Zahabi har da rubutun hannunsa littafin da wato asalin first copy ko first draft na littafin sa da ya rubuta har da su a ciki wanda aka kwashe su daga wato abin nan daga khazana daga ma'ajiyar littafai ta wata makaranta da ake ce ma Dawul Hadithi al-Bahiriya inda ya gaji malaminsa Alamuddin al-Birzali a wajen shugabancin wannan makaranta to yayi waqafa littafansa ga wannan maktaba duk an kwashe su a lokaci kuma duk sun nutse a cikin ruwa wannan daga cikin asarar da suka yi mutane Allah ya kyauta to mu koma cikin tarihi Imam Zahabi Allah ya taimake shi littafin shi galibi sun tsira Al-Imam Zahabi ya fara koyon karatu a shekara ta 690 shine wa talaba bi nafsihi ba'da at-tis'in yana dan shekara kamar 18 bayan ya haddace al-Qur'ani mai girma ya gama haddace al-Qur'ani yana kasa da shekara 10 kuma ya kasance yaro ne haziki na ban mamaki duk abinda aka karanta mishi biyawa daya idan ya maimaita shi kenan ya rike shi to raka tun yana dan karami malamai suka nuna ma baban shi cewa wannan yaron kar ka bar shi a cikin harkar sana'an nan ta buga zinare kawai dan gursmeti ne baban an san gursmeti ko masu wankin zinare goldsmith ci wannan yaron ka bar shi a nan an yi asarar sa asara ne yara masu hazaka a bar su akan kananan sana'o'i jama'a sana'ar gareji gyaran computer gyaran waya gidan buga bulo wanzanci irin wannan sana'o'in na cin abinci to ya kamata abin masu gama garin kwakwalwa ne su idan kowa zai iya amma sana'ar da ba kowa zai iya ba sai mai basira ta musamman to ya kamata a diyar da gani mai basira ta musamman a sashi a wannan harkar harkar ilimi harkar Qur'ani harkar hadisi harkar medicine ko duk duniya da an ga yaro da azaka a ce medicine kuma shi ma din na gama garin mutane ne medicine ba wanzanci ba kenan waye ba zai iya wanzanci ba Bature ne kawai ya inganta wanzamin shi sai zama ana sha'awar shi amma medicine wanzami ne ma wala wanzami ne wasu ne suke yin kaciya da ba da magani da fasa kurji da kaluluwa da gyaran gurdiya gurdewa to mai gyaran gurdewa ba shi ne orthopedic ba da gyaran kara kawai Bature ne ya inganta nashi wanzamin ya ba shi farar riga ya ba shi matsayi ya bashi albashi mai kyau sai ake ganin darajar shi mu kuma muka bar namu yana yawo da zabira kamar sabon mawakaci ba idan albashi ba wanda ya damu da shi amma baka bashi kuɗi shi ba ya turo maka gashi a cikin hammataka Allah ya kyauta to da gaskiya malaman da ya fara yin karatu a gurin su akwai ibnu fa akthar an ibn ghadir wa ibn asakir wa yusuf al-ghasuli wa man baqiya min tilka tabaqa ومن بعدها محمد ابن احمد ابن علي شيني ابن ابي غدير يا رسول 739 اكوي ابن عساكر با ابن عساكر الدمشقي با wannan احمد ابن هبه الله ابن عساكر اكوي يوسف الغسولي da wasun su wadannan suna daga cikin malaman shi da ya fara karatu a gunsu wadanda malame ne a lokacin tsofaffi ya riske su thumma rahala ila al-qahira wa akhadha an al-abarquhi والدمياطي وابن الصواف والغرافي وغيرهم baban shi bai bashi damar ya tafiya da wurba a lokacin ar-rihla fi talab al-ilm wani babban al'amari ne da kowa ke bashi muhimmanci a cikin dalibai ilimi amma shi baban sa bai bashi dama ba sai daga baya wasu malamai suna ganin saboda shi kadai ne da namiji a wurin baban baya so ya nesa da shi kuma sai ma uban biyayya kuma yana daga cikin kurakuran da mu muke samun kanmu a cikin su idan baban kai ce kaka tafi wani gari karatu wajibi ne ka masa da'a wajibi ne ka masa da'a ko karatun boko ne ko na muhammadiya domin a cikin da'a gare shi wajibi ne shi kuma karatun fardu kifaya ne wasu za su iya yin karatu
falala nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa yatafaqahu fi din dan kan baban kai ce ka tsaya kai ta noma kana kula mai da dabbobin su sai ka tsaya wannan ne wajibin ka kuma Allah zai baka daukaka a ciki zai baka lada cikakke saura kuma su tafi su yi karatun su dawo to idan kuma Allah ya baka dama daga baya sai ka tin ya albarka to abin da ya faru da shi kenan bai rihila da wuri ba daga baya yayi rihila kusan dukkanin garuruwan da ake da malamai a lokacin sai da ya kewaya su akwai manyan malaman sa kar mu jifa da nisa waɗanda ya kamata mu ambace su tun da wuri waɗanda su ne suka kharraja shi akwai disan da ake magana malaman al-Imam Adh-Dhahabi dole ka ambaci mutane guda uku a karan farko akwai al-Mizzi shine Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf ibn Abdurrahman al-Mizzi al-Imam al-Mizzi an haife shi shekara ta 654 ya rasu shekara ta 742 wannan shine kabiruhum a cikin su malaman Zahabi yana yawan ambaton shi da daraja tashi da yi mushi yabo zaka ji yana cewa khatimatul huffaz wa naqidul asanid wal alfab yace wa sahibu mu'dalatina wa mushkilatina shi shine cikamakin malaman hadisi wanda ke warware duk wata rikici a cikin isnadi ko a cikin lafazin hadisi wanda kuma shi muke komawa gare shi wajen warware duk wata matsala al-Imam al-Mizzi yana daga cikin malamai waɗanda suka ƙware a sana'ar hadisi wanda har yanzu ko computer iyakaci kenan wajen dukka kana karanta littafansa Tahdhibul Kamal Tuhfatul Ashraf da makamantansu babu shakka shine ustadu asatiratul hadith sannan na biyun su shine Ibn Taymiyyah Abu al-Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani Ad-Dimashqi Ibn Taymiyyah an haife shekara ta 661 bayan hijira rasuwarsa shekara ta 728 kaga Mizzi ya girme shi a wajen haihuwa shi kuma ya riga ne zero rasuwa Mizzi ya bashi shekara wajen 7 da aka dana kana ce Mizzi kabiru na uku shine Alamuddin al-Birzali al-Birzali sunan shi Al-Qasim ibn Muhammad al-Birzali shi kuma ya rasu 739 739 haihuwarsa 665 wato bayan an haifi Ibn Taymiyyah da shekara 4 kenan waɗannan malaman guda uku to su ne suka kharraja al-Imam adh-Dhahabi ya zama abin da ya zama kowannensu malami ne babban malami ƙwararre Zabi yana cewa Birzali shi ya fara sa mushi ƙauna ilimin hadisi shi yake ce mashi rubutunka yayi kama da rubutun malaman hadisi shi za ka yi kyau da ilimin hadisi don farko yana koyan abin da aka saba ne qira'at nahawu sarfu balaga adab mantiki abinda kowa yake koya ga magari sai yana ce mishi rubutunka yayi kama da na malaman hadisi za ka yi kyau da ilimin hadisi har abin ya shige shi Imam Zahabi daga baya ya ci abinci da rubutun shi yana sai da yana kofe mutane da tafi suna biyan shi saboda kyan rubutunsa yadda ka san inji so Ibn Taymiyyah kuma mun sani dai shine dama murabbi na wannan zamanin a lokacin da ake wannan bayanin shi ya riga ya zama malami shakundum ana duka wannan rigingimin da shi na ilimi da rigingimu da yan bid'a da tashin da duk aka da rubuce-rubuce da raddoji saboda haka kusan duk malaman wannan zamanin zaka ga ko dai ɗalibansa ko abokansa ko abokan husumarsa kuma makarantarsa kamar yadda muka sani ita ce makarantar ta kharraja ɗalibai wanda har yanzu ne ilimi na cin moriyarsu su Zahabi su Ibn al-Qayyim su Ibn Abdul Hadi su ga sanan da yawa ba za su kirgu a wannan lokacin ba to waɗannan malaman guda uku su ne manyan malaman shi da suka kharraja shi tun a zaman shi a Dimashq su huɗu ɗin nan ba sa rabuwa kullun suna tare din da aka zauna kuma karatu ne kawai da nazari da bincike da tattaunawa abinda suka dinga yi kenan tsawon shekaru zaka kaga ilimi ya zauna yayi zaki a bakin su da tafin su saboda ba yadda mu muka saba din da aka zauna kawai ai tafira ai karatun awa daya
amma a cikin karatun da minti 15 ba sauran duka labari ne kawai duka ta'i ne da labarin siyasa wace ce jam'iyyar adawa wace ce ta fadi me ake ciki a kotu menene yake trending ya kasuwa take masara ta sauko taki ya hau duk wannan surutun bai da wani amfani a cikin su bayan da kuma ya tafi rihilarsa ya tafi kasar Masar shi sai yake gamuwa da wasu gibda gibdan malamai har ila yau daga cikin su akwai ibnu nahas shine malamin sana arabiya wanda ya koya masa jimillar ilmomin arabiya nahwu balaga adab da ire-iren su ibnu nahas da ya rasu da wuri shekara ta 698 Imam Dhahabi ya cimure ilmin su sosai babban malami ne na nahwu ibnu nahas sannan ad-dimyati abdul mu'min ibnu khalaf ad-dimyati wani malami ne shi ma gogagge ya rasu 705 sannan qadil qudat wato ibnu daqiq al-aid al-imam ibnu daqiq al-aid ya rasu 702 hasali ma wannan littafin al-muqira to kamar ka ce summary ne na littafin al-iqtirah fi ma'rifati al-istilah na ibnu daqiq al-aid muna ganewa sannan akwai ibnu jama'a shine badruddin ibnu jama'a wanda shi kuma ya rasu 733 akwai kuma wani malami sadruddin sahnun wanda a lokacin shine malami mafi shahara mafi kwarewa a ilimin qira'at al-imam adh-dhahabi ya kwaitu yana son ya riske malamin nan dan ya samu riwaya qira'ar khalaf daga gare shi najin khalaf da kuma qira'an nafi'u na manta bidabt to idan ya same shi sai tare da shi yana fama da ciwon kunne baya ji sosai kurmanta na neman kama shi yace na sha wahala saboda sai na dinga daga murya gashi lokacin babu loudspeaker ina dinga daga murya ina karatu dan ya ci karatun ina fa dan ya bani ijaza haka yi karanta mishi Fatiha da wani sashi na Bakara da wani sashi na sura kaza da sura kaza ya wuni a wurin sa yana karanta mishi wasu ajza'u shi kuma yana mishi binnan yana mai ijazar su ce ya sha wahala sosai lokacin malamin yana fama da rashin lafiya mutuwa ta kusance shi sosai shi sunan shi Sahnun Sadruddin Sahnun to waɗannan malaman suna daga cikin malaman da suka ainihin wato kharraja malam Imam Adh-Dhahabi Allah ya gafarta musu gaba daya وخرج لنفسه 30 بلدانيه ومهاره في فن الحديث يبتوى da kanshi wasu littattafa wasu hadisai abinda ya fara ya rubuta hadisai wato guda 30 daban-daban kowane hadisi da isnadin sa wadanda watin yaji a gari daban-daban kowane gari hadisi daya kowane gari hadisi daya har guda 30 shine farko abinda ya fara ya cikin aikin ilimi to bayan da ya gama wadannan ayyuka na ilimi na yawace a wacan karatu sai ya dawo garin su na Dimashqa ya kama aikin karantawa gadan-gadan al-imam adh-dhahabi ya fuskanci wasu jarabawa a rayuwarsa daga cikin jarabawa da ya fuskanta akwai baka hasara daga wasu mutane da tuhume-tuhume wanda suka hana a bashi matsayin da ya kamata ya samu akwai darul hadith al-ashrafiyya ita ce ashharu durul halif a Dimashq ibnu salahi ya karanta a wajen shine mashayikhanta shine shehinta al-imam an-nawawi ya karanta a wajen to dama kuma makaranta ce waqafi kuma an yi waqafin cewa kada a baiwa kowa karantawa a makarantar sai ya kasance ba shafi'e kuma ash'ari sharadin ta gina kaga sanawi sun cika wannan sharuɗan shi kuma al-imam adh-dhahabi ba shafi'i ne tabbas a manhajin sa na fiqh amma ko ba ash'ari bane shi a wajen aqida salafi ne wato yana tabbatar da dukkanin sifat na Allah madaukakin sarki tare da gudanar da su babu ta'wili wannan shine madhabin magabata ko yana da tafi akan haka akwai kitabul arsh akwai al-ulu lil-ayil ghaffar saboda haka aka ce san ba zai yi ba wasu yan committee suka ce ba zai yi a bashi makarantar nan an tabbatar da cewa shi ya cancanta amma aka hana shi irin abin da aka yi wa Malam Ja'far Allah ya gafarta mishi lokacin da ya kamata a bashi kujeran karantawa a Sultan Bello kujeran Sheikh Abubakar Gumi an gama lissafa cewa Malam Ja'far shi ya cancanta a bashi ta a lokacin gwamnatin jihar Kaduna lokacin wasu malamai suka je gaban shi suka zauna suka yi ta banbadanci wasu ma har da fashewa da kuka cewa za a cuci abin nan za a halaka gidan Malam Abubakar Gumi don haka a ba dan gida Abubakar Gumi shine aka ba wannan da yanzu ya rike ta kujera to Malam Ja'far din ma ya ba musu duniyar tintini Allah sai yana cikin rahama Allah daga baya wasu masu kuɗi a Kaduna suka shirya kawai za su ba Malam Ja'far gida da babban masallaci da duk abinda ake bukata ya dawo Kaduna Malam Ja'far yana shirye-shiryen komawa Kaduna ne fa wannan iskar sai kashe shi Allah gafarta mai Allah sai ya shahada shi da Malam Albani nan so almuhim wannan ba sabuwar matsala bace kuma gane a ga mutun ya cancanta amma wasu su ga saboda wani interest nasu ba za su yadda ba to har dai aka zo sai ya koma wani masallaci a gefen gari da ke cewa Ghutatu Dimashqa shine da nan bata mana dazu a Kufru Batna Kufru Batna anan ya zauna ya fara karantawa har zuwa rasuwar malaminsa Al-Birzani aka bashi Darul Hadith Zahiriya kai daga baya ma makarantu suka mishi yawa ya zama director makarantu daban-daban akwai Darul Hadith ta Ummu Salih ita ma an bashi ita sai dai kawai dinga rabawa dalibai ya ce kai rike nan kai rike nan bayan an hana shi waccan to a waɗannan makarantun ne yake zaman karantawa yana daga wani ya da wani dalibi mara arziki shine Abdul Wahhab Subki Allah ya gafarta mai Subki yana da baban shi babban malami ne kuma shi ma malami ne amma bai da kirki saboda ash'ariyanci ya cinye zuciyarsa zaka ga yana yawan aibata malamin su Imam Az-Zahabi a cikin littafinsa tabaqatu shafi'iyya duk da fa kuma duka karatun zahabin ne yake kwafa shine yake bada labari yake cewa har ina jin tausayin malam malam zahabi kenan yana kantar da karatu irin wahalar da yake sha wajen takhrijin hadisai Imam Az-Zahabi daga cikin tsarin karantawarsa in ya kawo isnadi sai an yi tarjuma duka malaman wani dan wani shine wani mutumin gari kaza malamai sun ce kaza akan shi kan ce kaza kai da kota nan za a nuna majalisin hadisi dai ma za a shi sa Imam Zahabi kusan shekaru biyar kafin rasuwar sa jama'a ya makance baya gani eh kuma lokacin kaga babu gilashi ruwan da muke sakawa da zaka dan za a dan maka refraction ka dan dinga gani haka hazo sama sama to haka kullun ake cewa shiga ta malam idan ka fa idan ka ka bi a hankali sai ce ku rabu da ni wannan idan na riga na cinye shi babu yadda na iya shi saboda yawan karatu da a ci balbal yawan karatu dare da rana idan shi ya lalace bai mutu da ido ba Allah ya gafarta mai muku Allah ga ci mutum malami ne idan shi lafiya lau to me yake yake da idan in ma kaga idan ya cinye to screen ne ya cinye shi ba wai karatu ba mu da muka san malaman mu a jami'a malam zaka yi ba da labari duka kowa da gilashin shi farke soshin nan amma sai ka farke sa ba gilas to sai ka ce to me ya aka idan shi lafiya da wani ne da shi kaman ka ga mutum ne da ya shekara 30 yana noma kuma har yanzu jikin shi bai lalace ba kuma an ce kullun yana zuwa gona ya duka kuma jikin shi bai lalace ba sai ka rasa to ya aka yi anya yana noman kuwa dan da tabiatul hal ya kamata a ga rauni tare da shi so a wannan makarantu Imam Zahabi ya zauna ya karantar ya kharraja dalibai da yawa daga cikin waɗansu su yanzu manyan malamai kaman wato a tarihi ba yanzu suna raye ba akwai As-Safadi Khalil ibn Aibak As-Safadi mai littafin Ayanun Nasri Ayanul Asri wa Awanul Nasr da kuma littafai da yawa da akwai Ibn Asakir wani Ibn Asakir daban akwai shi Subki din Tajjib Subki akwai Taqiyuddin Ibn Rafi akwai Al-Imam Ibn Kathir al-Dimashqi akwai Ibn Rajab al-Hanbali duk waɗannan ɗaliban shi akwai Abu Tayyib al-Makki ga sunan da yawa waɗanda ya karra akwai Abdul Wahhab Salani waɗannan duka ɗaliban Imam Adh-Dhahabi ne waɗanda suka shahara ma kenan banda ɗaruruwa ko dubban mutane da suka taho daga gari sai ake mushtaki da ar-ruhla ar-ruhla bidammi summa taskil shine ma yurhalu ilayhi ai mun san rihla ko rihla da aka ce ar-rihlatu fi talab al-ilm to akwai kuma lafazin ar-ruhla ra'un da damma sannan ha'un da sukuni shine abinda ake mai takakkiya a tafi gare shi kamar jami'an AB kenan ko kamar jami'an AB za a ce mata ar-ruhla sai mutum ya bar jami'an garin sai ya tafi AB ya tsallaka duk arewa da haka yake har yanzu mutum ko akwai jami'a a garin sa in bai AB ba gani yake kamar bai yi ba kamar jami'an Islamiya ar-ruhla ce ita ba wato wanda daga duk duniya ana tashi a tafi wurin neman ilimi kamar Zaria garinmu na cika baki ko to al-Imam Adh-Dhahabi ya rubuta littafai da yawa nan ma sai dai a takaitu akan wasu kamar yadda muka ambata malam wannan Bashar Awad Ma'ruf ya ce yana ci gaba da lissafin littafin Imam Adh-Dhahabi har yanzu ya wuce 3000 tsakanin wanda suke manyan littafai mujalladat kankama da wanda suke juz'ai da wanda suke ƙanana da rasail da waɗanda suke fatawoyi da sauransu sun wuce 3000 to amma in ana maganar littafin Imam Adh-Dhahabi akwai wasu manya guda 5 waɗanda su suke gwada sharafinsa da matsayinsa a ilimi to su zama takaito akan ambaton su sauran su da ishara kamar yadda yake cewa jama'a tarikhul islam fa arba fihi ala man taqaddama bi tahriri akhbar al muhaddithina khususan wa qit'atan minhu sab'a min sab'a min sanati 700 wa iktasara minhu muktasaratin kathira minha al ibar wa sira ala min nubala wa mulakhas al tarikh qadara nisfihi wa tabaqat al huffaz wa tabaqat al qurra'i wal ishara wa ghayri dhalika ala fikra wannan tarjumar fa wannan malamin ya ciro ta ne daga littafin Ibnu Hajar Ad-Durur al-Kamina fi a'yan al-mi'at as-samina da Ibnu Hajar a cikin tarihin Zahabi to daga ciki aka ciro wannan ko sai Ibnu Hajar azna ta bako wannan labarin ko ko ba ku bane cewa Ibnu Hajar ya jarabci da kaunar ya za a yi ya bi tafarkin al-Imam Zahabi haye zamana ya je aikin haji ya je umara ya ce har sau 5 yana yin wannan addu'a idan ya je sha ruwan zanzan sai ya addu'a ya ce Allah ka bani ilimi irin na Adh-Dhahabi ya faɗi wannan littafin sa na takhriju hadisi ma izamzama lima shuriba lahu juz'i ne da takhrijin wannan hanyoyin hadisan ya tabbatar da cewa lalle hadisi ne sabit ma uzamzam idan ka sha ma'amu tu'min in ka sha da sunan abinci zai maka maganin yunwa in ka sha da sunan magani zai maka maganin cuta in ka sha dan neman tabarrukin addu'a kai addu'a Allah yana karba sabanin malamai kai akan sai wanda ya je inda ruwan yake ya sha ko ku hawan da aka kawo mushi garin su irin da yake dura a roba yanzu aka amma su dai mutanen da zuwa suke inda yake amma mu yanzu gaskiya ba ko yake samu halin zuwa ba in ka samu ko yayi ne ka sha kai addu'a Allah ya karba an a gani ko za ta karbi ne so yace ya sha ruwa na zamzam har so 5 yayi addu'a Allah ya bashi ilimi irin na Imam Adh-Dhahabi yace kuma alhamdulillah yana jin ya kama wannan matsayin yace ina ma da a ce da ya sha yace Allah ka sa ilimi na ya fina shi to al-Imam Adh-Dhahabi littafin shi din nan daga ciki tarikhul islam wa wafayatul mashahir wal a'lam ya fara shi daga bayani akan tarihin musulunci tun farkonsa har zuwa shekara ta 700 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato har zamanin da yake rayuwa kenan shi yana faɗa a cikin muqaddimar tafin yana cewa sai da na karanta marja'i sama da 100 kafin na rubuta wannan littafin kuma ya ambaci da yawa daga cikin su na karanta kaza kafin na rubuta littafin yana nan kuje ku duba littafi ne da yake gama gari ko ina akwai shi ko ba ka da shi na gaskiya akwai na lantarki akwai electronic ka je ka bude ka gani kar ku ji wannan zantukan kai ku tsaya iya nan so kusan duka hawadith da suka shafi tarihin musulunci abinda ya shafi gwamnatoci da sarakuna rigingimu na siyasa tattalin arziki masifu fitintunu masaloli na ban mamaki abubuwa da suka ta faruwa ya kawo su sannan kuma sai kuma tarihin a'lam mashahuran mutane ko wadannan shekaru 10 zai tsayaye tarihin malaman da suka rayu ko suka mutu a wannan shekarun kuma ya rattaba su ala tartibul alif ba'i tartibi ne mai ban sha'awa kwarai da gaske to daga wannan littafin sai kuma ya fara yin wasu littafai ya fara mishi dajiya ana ganin daga ciki ya tace littafi na biyu mafi wannan littafin ana buga shi wajen mujalladi 35 ne yanzu kudin shi yafi naira miliyan 1 a kasuwa yanzu dai tarihin Islam ba kwarai da gaske inda bugu ne mai kyau kake newa ina jin 1.2 ake sai da shi ba na mantawa 1.2 so daga ciki ya ware siyaru a alamin nubala wato shi kuma siyaru a alamin nubala tarihin gibda-gibdan malamai kawai manya-manyan malamai da masana manya-manyan jarumai da manya-manyan macuta kamar bokaye ko makaryata na walittaka duk ya saka tarihinsu inda ka shahara abin da kake kamar yanzu a ce kawai celebrities kenan za a ce ko to su yi tarihi mashahir to su ne tarihinsu a cikin surah al-amin nubara wannan littafin a nan ya gwada kwanduwarsa wajen gogewa da hikima da basira da zurfin tunani daga nan kuma ya sake ware tazkiratul huffaz wanda shi kuma tarihin duk wanda ya kai matakin hafiz a hadisi kama a ce gwani to su ne yake kawo wanda na ƙarshensu a ciki shine mizzi malaminsa shine na ƙarshe gaba ɗaya domin yana ce mishi khatimatul huffaz sannan ya sake ware wato littafi na gaba shine mizanu li'tidal fi naqdir rijal wato littafin da ke bayani akan mazaje masu riwaya hadisi wanda aka yi sabani game da cewa mutane ne da za a karba hadisin su ko ba za a karba ba sai kawo su kawo maganganun da malamai suke sannan a ƙarshe sai faɗi nashi conclusion din burano kenan tarih siyar mizan tazkira sai kuma ma'rifatul qurra'il kibari ala tabaqati wal a'sari shine shi kuma wanda ya ware ma makaranta qur'ani kenan manyan masana alqur'ani shine shaka fi san da suna tabaqatul qurra to wannan tafin guda biyar sune muhimman da tafai na Imam Az-Zahabi wadanda kowannen su daya a zamanin nan idan mutun yayi to an dinga ya bada shi a duniya kenan cewa malami an dinga jin labarin shi kenan bayan wadannan akwai tafai da yawa mabambanta akwai al-ibar fi khabari man ghabar akwai mulakhas at-tarikh yayi talkhisin wancan tarihin akwai al-ishara ila wafayat al-ayan akwai wanda littafin shi kankani mai suna abin nan al-amsar zawatul athar garuruwan da suke da tarihin ilimi ce gari kaza da yake wuri kaza kaza ya shahara da malamai amma yanzu babu malamai yanzu sai ƴan duniya gari kaza har yanzu akwai malamai sunan shi kenan al-amsaru zawatul athari akwai mun ambaci littafin shi na aqida ko al-kitabul arsh da littafin al-ulu lil alil ghaffar wanda Sheikh Al-Albani ya mishi muftasar al-ulu akwai su littafai ga sunan sai iya wanda ka ji labari ko wanda idan ka yi kai kansu akwai wani lima juz'i akan hadisin sayyidina ali man kuntu maulahu fa aliyun maulahu juz'i akan wannan hadisin akwai littafin masail fi talabil ilmi wa aqsamihi suna nan da yawa da gaskiya abin da ke maka mai Imam Az-Zahabi ya tara ilimi mai yawa shine yayi aikin ikhtisarin littafai manyan littafai mutawwalat yayi to kokarin takaita su to karanta su yake sannan sai takaita su tarihu madinati dimashka wanda mujalladi 83 ne ya mishi ikhtisari yana cikin kamar mujalladi 30 tarihu madinati bagdad na al-khatib wanda shi ma ana buga shi a cikin mudallaji 15 shi ma mai iktisari kamar ɗaya bisa uku sa asunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi littafin abin nan zahab littafin afwa littafin al-hakim abin nan musadarak shi ma ya mishi talkhisi suna nan da yawa yayi talkhisin sama da littafi 50 irin waɗannan mutawalat sama da littafi 50 haka yazo a tarihin sa shi yasa subki yake ce mana malami ne wanda ya cinye zamanin shi gabaki ɗaya dare da rana ko dai imma alal hibr au alal minassa ko dai yana tare da tawada yana rubutu ko kuma yana kan kujerar ilimi yana karantawa ba dare ba rana abinda aka san shi da shi kenan saboda haka wannan intajin nashi ya zama mai yawa kwarai da gaske duk sanda aka yi magana Imam Zahabi na kan suna karanta wa mutane wani abu da ya faɗa a kan kansa tarjama da yawa kansa ka ji tawalu'u jama'a da sanin cewa kai dan adam a duk inda ya gama tarajin din nan Allah ya ji kansu yufi suudi da ya gama duk abin da zai sai zai yi at-tahaddus bi ni'matillah mujallal juz'i biyu yayi ta zuga kansa Allah ya gafarta mai Al-Imam Zahabi duk wannan tarajim din da yayi biyo kanshi tarjaba cikakkiya ko abin da za a ce autobiography ba sai a wuri biyu a ci akwai a cikin Zailu Diwani Du'afa yana da Diwani Du'afa register ta malamai masu rauni a hadisi wana na da rauni wana ya musu register to sai az-Zail to a cikin Zailu din sai wa kanshi tarjama barka za abin da yake cewa Muhammad ibn Ahmad ابن عثمان الفارقي سيء الحفظ ليس بالمتقن ولا بالمتقي سامحه الله تعالى ترجمه دي وكان شي كده شي اكون متي مي سنه محمد دان احمد دان عثمان دان قبيله فارق وند باي دي كيكاو حدا بي قري اكن كومي با هو باي جي صوره الله laysa bil mutqin wala bil muttaqi ce Allah ya gafarta mai sannan yazo a cikin al mu'jam al mukhtass bi shuyukh isa ce kai shi tarjama yace Muhammad ibn Ahmad ibn Usman ibn Kaymaz ibn Sheikh Abdullah Turkmani al Fariqi thumma Dimashqi al Shafi'i al Muqri al Muhaddith sai ya ambaci cewa suwana da suwana suwana malaman shi sai ya ce jama'a tawalifa ya ta yin kwafe-kwafe ya ta kwafo maganganu yana haɗa littattafai yuqalu mufidatun mutane suna cewa littafin suna da amfani sai ya ce wal jama'atu yatafaddaluna mutane suna mashi kawaici ne ba kawaici ake mashi wa yuthnuna suna tayaba mashi wa huwa akhbaru bi nafsihi fil ilmi amma shi ya fi kowa sanin matsayinsa mutane da suke tayaban shi ba su fi shi sanin kansa ba ce wallahu almusta'an sai ya ce wala quwwata illa billah wa idza salima li imani fa ya fawzi ce in Allah ya sa na tsira ranar alkiyama matsayin mumini to na tsira ya abin da ya faɗa kan kanshi kenan don Allah jama'a ku duba irin wannan tawali wanda za'idun alal mu'tad ya wuce abin ga hawan zai ga mutum shi da kanshi zai kira mukaman shi da falalarsa ni ne limamin wuri kaza nayi hadda wuri kaza na sha fari a mutabaka lokaci kaza ni ne ma nayi wakilci Najeriya a lokaci kaza ai duk suwa na ma dalibai na ne ko a kira sunan shi ba faɗi lakabin shi ba yace ana mai hasada kuma duka ɗan takaddun da yi ba su kai sun kawo ba kuma su ne ma asalin kwafi-kwafi jama'a ina za mu je da irin wannan girman kai ina za mu je da irin wannan ci da ƙarfi ga malamai na Allah ba sa iya kiran ka ji fa duk lakabin da yake ga mutane ya ce al-muhaddisu shaykhul allama to duk bai kira kanshi da su ba sunan shi gaya Muhammad ibn Ahmad ibn Usman ka kaddara mu da za ki kowa anan da za ki kira shi da sunan shi haka dai gaba kyauta mai kusan mun saba da laƙab ba malam alhaji doctor engineer lawyer alan guburo alasaini Lamido, duk kalla da kyau ba ma kiran kanmu da sunayen da iyayen mu suka rada ba. Yanzu matar kamar da zaka yi ta da suna kace Sahura, sai suna na kuma haka karara. Sai lafiya, matar ka ba za ka kiyasa da sunan ta sai ta ce, "Wanda ni kake ne?" Ah, da kaniyanki ne ki ba ta kire. Wallahi ka kwanta ka gani ka ba gida ka ce mata Jamila wani ya dai kai ma koran da kake zin da idan da ka ji ka kira sunanka da karra to ranan bala'i ne kai in kai ta ce Sabitu ka fita ido na to ranan ta ji labarin kana neman aure ne ce wallahi tallahi yau Zulkifli sai ka biya ni bashi da wallahi sai ka gamba shi. So mu mun saba da laqubba har sun rufe asalin hakikar mu. Su kuma sai dai wani ya kira su da laqubban ba dai su kira kansu da su. Allah ubangiji ya gafarta mushi. Allah ya mishi rama. Mun ambaci al-ma'ajimu thalasa ko al-mu'jamul kabir wal mu'jamus saghir wal mu'jamul mukhtass bil muhaddithin. Wadannan littafan shi ne da yayi na malaman zamaninsa. Waɗannan muhaddisin ɗin malaman zamaninsu da suka rayu tare da shi da sauransu. Al-Imam Safadi yake cewa lam ajid indahu jumudul muhaddithina wala kaudanatan naqala, ban same shi da gidadanci irin na ƴan hadisi a wancan zamanin sa, da wani gidadanci ba su da fahimta da kuma rashin wayewa ba. Bal huwa faqihun nazari lahu durbatun bi aqwalin nasi wa madhahibil a'immati min as-salafi wa arbabil maqalat. Al-Imam Adh-Dhahabi bayan wannan tsawon rayuwa ya rasu a watan Zulqa'da, irin wannan watan wanda muke ciki, a daren 3 ga watan Zulqa'da shekara ta 748 bayan hijira, al-lissafin Gregory ya kama 4 ga watan Fabrairu shekara ta 348. Idan ka lissafa al-lissafin kalandar Musulunci yau da rasuwarsa shekara 699, amma al-lissafin Gregory yau da rasuwarsa shekara 678, bambancin wajen shekara 21 saboda bambancin kalanda. Kalandar Musulunci ta fi tafiya saboda 29-99, wancan kuma 30-31. To bayan tsawon shekaru sai kaga an sami zarceceniya ya rasu a ƙasar Dimashka. Allah ubangiji ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama, Allah ya sa ya huta. To wannan littafi nashi mai suna Al-Muqidha, lafazin Al-Muqidha a harshen Larabci daga aiqadha yuqidhu, wanda ruba'i kenan. In kamar da shi sulasi ka cira hamza sai zama yaqidha, ya zama thulathiyyun mithal, wato wanda yake da harafin illa a farko kamar yadda ƴan nahwu suka sani. Ko ma'anar al-yaqidhu shine al-fatin al-annabihu, wanda yake a fadake, wanda yake ya san me yake, kamar yadda Allah ya ce wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Aiqad wato wanda suka farka daga bacci kenan, kamar suna cikin hayyacinsu a cikin kogo din nan. Ko dakan aka ce yaqin shine wanda ya farka, da ce istayqadtu min nawmi, ko ai tanabbaha min nawmi, ya farka daga baccin sa kenan. Dakan aka ce al-muqidha ismul fa'il ne daga aiqadha yuqidhu, mai fadakarwa, ya fadakar da shi, yana fadakarwa. Al-muqidhu mai fadakarwa kenan, ismul fa'il min aiqadha ar-ruba'i. To ya sa mata ta'ul saboda takadirin cewa kamar kace risalatun muqidhatun, wani dan karaman littafi da zai fadakar da kai akan me ake ciki game da ilimin hadisi, wato ya zaburar da mu mu tashi mu koyi asalin ilimin. Ko mun gane inda yana nufin kitabu sai ya ce al-muqidh, al-kitabul muqidh. To amma yana nufin ar-risalatu ne, shi zai samu shi ta'un ta ta'anisi, ar-risalatul muqidhatu, dan littafi kankani wanda ake fatan in ka karanta shi to zai motsa maka azimarka ya harraka ka ya saka bazama neman sanin ilimin hadisi wato la dan lasa maka zuma a baki daka dole ka tafi neman kudin siyan zuma na fata mun gane ya isa ka wannan mukaddima ta isa ka ta zuma wani abu kuma daban eh bar mu lokacin sallah yayi koko akwai saura bari kawai mu juya kaset sai mu tafi cikin littafin kawai kai tsaye ko to sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai ku je ku karanta da kyau da gaskiya yawa bai kawai ku tsaya kuna ta abin nan ba sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi